Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Kalmu. Sai garba muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ya sa al'umma garin Ushishi na jihar Niger zanga-zanga da kuma rahoto kan binciken da ya nuna 'yan Najeriya da ke kasashen waje sun aika da kimanin dala biliyan 22 gida bara. Sai kuma yunkurin da kungiyar Jama'atu Nasrul Islam ta yi na tallafawa mata da suka rasa mazajensu. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin adawo lafiya, shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadira akan hanyoyi. Sai muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce yarjejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da makwabtanta Canada da Mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taɓa cimma a tarihin duniya. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa wannan muhimmiyar yarjejeniyar za ta sa makudan kuɗi da kuma ayyukan yi su kwararo cikin Amurka da kuma ƙasashen arewacin Amurkar. Bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi a makare, gab da wa'adin da masu tattaunawar suka gindaya ma kansu, Amurka da Canada sun ba da sanarwar cimma yarjejeniya, wadda ta amince cewa yarjejeniya mai kunshe da canje-canje wadda ta shafi kasashe uku da ta maye gurbin ta da, wato NAFTA, wadda aka yi amfani da ita na tsawon shekaru 25. Yarjejeniyar ta cinikayya da ta kai dala tiriliyan 1.2 a shekara guda an tsara ta ne kan abinda Trump ya kira adalci da sakayya. Trump ya ce cimma yarjejeniyar ya biyo bayan takaddama tsakaninsa da shugabannin kasashen Mexico da Canada, wato Enrique Pena Nieto da Justin Trudeau. Melania Trump, uwar gidar shugaban Amurka, ta tashi zuwa Afirka jiya Litini a ziyararta ta farko zuwa kasashen waje wadda ta yi ba tare da mijinta ba tun bayan da ya hau gadon mulki. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar kasashe hudu da Melania Trump za ta yi, waɗanda suka hada da Ghana da Malawi da Kenya da Masar, za ta mai da hankali ne kan kula da iyaye mata da kuma jarirai a asibitoci, da ilmantar da yara ƙanana da al'adu da kuma tarihin kowace ƙasar Afirka, da kuma yadda Amurka ke taimakon kowace daga cikin ƙasashen Afirka a yunkurinsa na dogaro da kai. Dama shirin Melania Trump na BBS ko kasance na gari, wanda aka bullo da shi bara, ya ta'allaka ne kan rayuwar yara. Ziyarar ta tsawon kwanaki 5 ka iya fuskantar matsala saboda taki-taki mijinta da kuma kalamansa, ganin ya yi amfani da kalaman ɓatanci kan Afirka. To amma Joshua Masabi, wani mai nazarin manufofin Afirka a gidauniyar Heritage Foundation, ya yi imanin cewa halin Trump ba zai yi tasiri kan ziyarar ta matarsa a Afirka ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta baiwa hukumar bincike ta FBI damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alkalin kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh, muddin za a kammala binciken zuwa ƙarshen mako, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Wannan umarnin ya biyo bayan sukar da 'yan demokarat suka yi cewa da alamar fadar ta White House na kokarin ta iyakanta hurumin binciken da kuma zargin yunkurin yin lalata da aka yi ma shi Kavanaugh. Wata mace mai suna Christian Blasey Ford ta bayar da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka da cewa Kavanaugh ya yi yunkurin lalata da ita karfi da yaji a wani wurin liyafa a shekarar 1992 lokacin da dukkanin su biyu suke makarantar sakandare. Kavanaugh ya karyata zargin cikin fushi. Wasu mata biyu ma sun yi makamancin ko kuma makamancin wannan zargin ma Kavanaugh. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗa a gabanin ziyarar da zai kai Amurka wannan satin cewa da yiwuwar Pakistan da Amurka su cimma matsaya game da batun likitan nan da Pakistan ta jefa kurkuku saboda taimakawa Amurka da ya yi ta samu ganowa da kuma kashe Osama bin Laden.
Zan ta Almasi Garba ya karanto labaran duniya. To madan labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger Nigeria inda ɗaruruwan mutane a karamar hukumar Wushishi suka rufe babbar hanyar da ta hada garin Mina fadar gwamnatin jihar da garuruwan Kwantagora Sokoto da kuma Birnin Kebbi a daidai gabar gadar nan ta garin Zungeru. Al'amarin da ya sa harkokin zirga-zirga suka tsaya cak na kimanin sa'o'i 4 zuwa 5 jiya Litinin. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na dauke da bayanin dalilan wannan zanga-zanga.
Masu zanga-zangar dai sun ce sun dauki wannan mataki ne domin nuna ma hukumomi takaicinsu akan rashin samun wutar lantarki a kusan illahirin karamar hukumar ta Wushishi. Alhaji Ma'azu Sani da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikatan karamar hukumar ta Wushishi na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar.
Binda ya dami al'umman karamar hukumar Wushishi magana ne na wutan lantarki. Ba a samu wuta na awa ɗaya da rabi ma, wata rana wutan completely ma ba a samu. Muka tafi bidda transmission mu ji menene matsalan, suka ce sun samu wani obsolete transformers ne guda biyu amma an ka wasu sabbi za su yi installing. In an yi installing, wutan ma zai improving for 5 hours to 12 hours. To har yanzu kawo yanzu da muke maganan ga da kai, wallahi babu wutan lantarki da mu
wannan lokaci kenan aka yi wannan.
For the past 6 months muka yi wanga agreement amma rashin wutan mu ya kai kusan shekara 3. Nan cikin taron ga da ka gani akwai masu aikin welder, akwai masu sana'a, akwai masu nikan injin da sauransu.
Shi ma dai wani shugaban matasan yankin na Wushishi ga abin da yake cewa.
Sunana Abdulkadir Homa sanwurin sarkin Wushishi. Abin da yasa muke rufe wannan hanya ba dan fada bane. Mu muna yi ne gwamnati ta san halin da muke ciki. Gwamna na Niger State ya ce nan da wata daya a lokacin da yaje maito za a kawo muna wannan batun step down mu samu wuta. To yau gashi an waye gari watan mu shida, wallahi wuta sai dai mu gani a wani gari.
To kokarin jin ta bakin kamfanin samar da hasken wutar lantarki na Shiyar Abuja akan lamarin ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan matsalar wutar lantarkin na yankin Wushishi. In ji kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace.
Na Wushishin ma in Allah ya yarda cikin sati daya zuwa biyu in Allah ya yarda za a bada transformer nan saboda gwamna Bukar Sani Bello ya bada umarni cewa
an sha musu irin wannan alƙawarin shiru.
Ai ba tsari yanzu dai ka san ban yanzu in tsaya da kai haka ai maganan ƙarya kafin zo in maganan na nima na san maganan da na taka shi gwamna Bukar Sani Bello ya ce kare mu ma mutane ƙarya.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To daga Mina kuma sai birnin tarayya Abuja da ke makwabta inda kungiyar Jama'atu Nasra Islam ta tallafa wa mata da suka rasa mazajensu da nufin inganta rayuwarsu kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya hada mana.
Ba mu maka baki ba, Allah ne baki wannan abin. Allah ta kira ku, Allah miki jagora, Allah sa aljanna ta
shi. Karan tallafawa zawara da koyon sana'ar girki da kayan sha na marmari da kwamitin marayu na Jibril zai gudanar a Abuja. Bayan koyar da sana'o'i kazalika an damƙa matan jari don komawa gida su ci gaba da sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara sakamakon mutuwar mazajensu. Hawa Inuwa ita ce ta koya wa zawarawan sana'a.
Inda ake yin su peanut, su samosa, su man kwakwa and chapman.
Nan gaba idan an saki tara zawarawa ana son a yi musu
irin wannan taimako shin za ki zo?
Insha Allah zan zo kuma ba zan kaba ko sisi kuma ba gaskiya na ji dadin da na musa ki kuma was very impressed kuma zan yi musa abin da yafi wannan insha Allah.
Rukayya Hussaini jami'a ce ta kungiya mai zaman kanta da ta duka ga tallafa wa marasa galihu.
An kashe musu mazaji, an kashe musu ƴaƴan da sai taimaka musu ba wanda yawa suke so ba. Za a iya baka 10,000 kafin nan da wata ɗaya zaka samu 100,000 in Allah ya sa albarka a ciki. Ba dole sai miliyan ba, ka bada abin da Allah ya hore maka. In ka taimaka Allah zai taimaka maka kai ma.
Ni sunana Isa Mu'azu Darma. Ba wai Abuja ba, kusan duniya ta gine bisa wannan. Duk wasu wanda suka zama marasa galihu to in ake taimaka musu za a ga cewa duniya ma na kula da wanda ya taimaka musu na ƙara mai ƙwarin gwiwa. Akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda ake amfani da su wurin taimakon masu taimakon waɗanda ke taimakon nakasassu daga jiyayyu da kuma waɗanda ba su da galihu.
Ɗaya daga jagororin 'yan agaji Alhaji Abdullahi Digi na daga manyan baki a taron.
Wannan taro na taimakon marayu tsakani da Allah shugaba Abdullahi Balalau da shugaban Abuja Salihu Bambale da shi shugaban kwamiti Alhaji Saidu Musa wallahi sun yi kokari. To dole ne mu shiga ciki mu taimaka musu mu ga cewa mun inganta waɗannan ƴaƴa marayu kamar yadda muka inganta ƴaƴanmu.
Shugaban kwamitin marayun Alhaji Saidu Musa Yalwa ya ce kwamitin zai ƙara duguwa kan wannan aiki don yadda matan da mazajen su suka mutu kan shiga halin kakani kai.
Muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki. Ni kauye nake zaune, akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta. Abincin da za su karya na gidansu babu, yaro sai ya fita ya kai wasu mashara suke kwasa, sannan dan sami abin da za su kai iyayensu su karya. Wasu yaran da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta, in makarantar ya sananta sai ya kure zauna gida.
Alhaji Saidu wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda duk bai fi shekara 4 ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji. Me za ka ce kan irin yaron nan?
Wannan yaron sanannen mu mun nace muke mu muke sake su. Yaron zai tashi har 12 bai karya ba. Bai da kun wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata. A yau haka muka samu damu iya kokarin mu.
An kashe kimanin naira 500,000 wajen horon da dan jarin da aka raba wa zawarawan da suka nufi gida suna murna. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Bari mu rufe taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya, inda wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto cewa kimanin dala biliyan 22 ne 'yan Najeriya da ke aiki a kasashen ƙetare suka aika gida bara. Babangida, gare ka.
Ƙididdiga da cibiyar akantoci ta ƙasar Ingila ta fitar game da bunƙasar tattalin arzikin nahiyar Afirka ya nuna cewa Najeriya ita ce a kan gaba wajen samun irin waɗannan kuɗaɗe. Kuɗaɗen kuma da 'yan uwa da abokan arziki ke aikowa gida na taimakawa wajen bunƙasar tattalin arziki na iyalai daban-daban, wanda kuma ƙiyasin ya nuna cewa yakan zarta wanda gwamnatocin irin waɗannan ƙasashe na Afirka ke bayarwa wajen tallafawa al'umma. Masu da kowane tasiri irin waɗannan kuɗaɗe ke yi ga rayuwar al'umma musamman na nahiyar Afirka. Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya.
Wannan yana taimaka ma ƙasan, kamar misali yadda wannan bayani din ya fito na mutane masu bincike kan ire-iren waɗannan kuɗaɗen da suke shigowa, watan da aka bincike na ƙasan Ingila da suka duba sun ga cewa kudaden da suka shigo mu Najeriya ba kudin kudaden da suka kai wurin dala biliyan 22. To wayannan kaga zai taimaka ma tattalin arziki na ƙasa, saboda idan wayanda aka aika mu wayannan kudin akasari su wayannan ƴan ciyarin suna aika mu ƴan uwansu da wannan kudin, to kaga idan suka kafa kasuwanci a cikin ƙasan kaga wannan ya haɓaka tattalin arziki, ko kuma suka sai kayan da ake amfani da shi a ƙasan ya taimaka ma ƙasan saboda haɓaka tattalin arziki kuma zai inganta yanayin rayuwa a ƙasa.
To sai dai kuma duk da yawan waɗannan kuɗaɗe ake aikowa daga ƙasashen waje, wasu na ganin har yanzu Najeriya ba ta amfani da damar da ya dace wajen cin gajiyar irin waɗannan kuɗaɗe, kamar yadda Alhaji Aminu Gwadabe, shugaban ƙungiyar masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje, ya shaida mani.
Kuɗi ne da yake ya kamata gwamnati da kuma ita bankin tsakiya ta kawo tsari wanda yake za su ƙara samun amfanin sa. Kaga yanzu idan ka duba India, saboda dola biliyan 30 na shiga kasar a kowane shekara, wanda yake ita kanta gwamnati tana samun dama tana amfani da shi wajen gina su infrastructure, makarantu, asibitai da sauransu. Haka kuma idan ka dubi Dubai, zaka ga gabaki daya wannan kudin da ake turowa daga wasu kasashe da yan kasa ke shigowa shine ɗan canjin kasan suke amfani da shi har zuwa ga wajen bankuna. Haka ma Lebanon, idan ka dubi Lebanon su ma gabaki daya a kusan arzikin kasan su mashin din da ke juya shi shine waɗannan kuɗin da 'yan kasan su ke shigowa da shi daga wasu kasashe da suke ayyuka a waje. Abin kuma takaici a shi wannan kuɗi da ake karɓa shine kaga takardu ya nuna cewa Najeriya tana karɓan wajen dola biliyan 22 a kowane shekara. To amma ita gwamnati da kuma bankin tsakiya abinda suke gani a cikin wannan biliyan 22 dola bai kasafi 6% ba, da baki ɗaya duk sauran kuɗin yana biyowa ne, yana shigowa wasu su bayar ta hannu, wani ya shigo ta bakar kasuwa. Gashi nan dai ba hanya ba ne da ita gwamnati ta san da shigowansu ko kuma tana amfani da shigowansu.
Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke ƙoƙarin ganin cewa ta samu wasu kuɗaɗe na shiga sabanin dogaro da ƙasar ke yi da man fetur. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa ɗinki. Gaida marigayi ɗan Ibro kenan. Yanzu kuma ga Sule, kafin mu kai ga haka dai ga Babban Yafo Makiri da shirin
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yago Makeri ne daga sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin.
Kamar yadda muka fara hira da Bello Babara a baya, tsohon babban jami'in VIO a matan gardan na'ura ta sa muka dakatar da hirar. Wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, ya yi tattaki zuwa gidan tsohon babban jami'in VIO kuma ya tattauna da shi, inda shi dan kansa ya gabatar da kansa kamar haka.
Assalamu alaikum, sunana Bello Mahmud Babura. Ni mutumin Babura ne ta jihar Jigawa.
Watakila ga wannan suke san wannan sunan, za su ce ai a gidan BIO suka san wannan sunan. Za mu so mu ji rawar da aka taka a wannan bangare da kuma ma watakila wasu bangarori kafin a kai ga matsayar ta.
Kwana daga sai kamar yadda ka faɗa, har yanzu waɗansu mun haɗa abokan abin su ke na Bello Biyao wannan sunan yana nan. Kuma kamar yadda nake faɗa, bayan na gama karatu na shiga aikin Biyao, na fara aikin Biyao a 1976. Nan na fara aiki, ina aiki aka ɗauke ni a mataimakin Biyao. Baka fara aka ɗauke mu aka mana horo na tabbatar da lafiyar hanya, ma'ana duk masu bin hanya musamman motoci matabata suna lafiya, da kuma wanda suke tuka motoci matabata suna da lasin na hawa kan hanyar, kana kuma bin ka'idojin hanya yadda ya kamata, ta yadda za ka yi amfani da hanyar ita kanta sai ka santa. Kuma akan haka aka hore mu, to a wannan lokaci abin da muke tabbatarwa da shi kenan a lokacin.
To wai tunda ana ce maka Bello Bio, wannan yana nufin cewa tunda ka fara aikin nan a wannan wuri kai ka gama har aka rita?
A'a, bayan ina cikin aikin BIO sai aka mun da aka kai Kano line sai aka tura ni. Aka daga BIO aka tura ni na tafi ina mataimakin operation manager. Akwai ogana lokacin
kula da
aikace-aikace. Mani kula da aikace-aikace. Akwai ogana a lokacin shi biya wa ne Aminu Abdullahi shi ne manajan kula da aikace-aikace ne kuma mataimakinsa. Muna nan daga baya shi ya koma ofis ya ci gaba da aikin biya wa ne kuma aka banna a nan. Har aka zo aka yi jigawa. Aka yi jigawa kuma na koma jigawa. Na koma jigawa aka sa muka yi kamfanin sufuri mai suna jigawa line. Aka bani manaja na operations da kuma commercial manager. To daga nan na fita na bari na transfer in service na tafi daga government.
Ka koma gwamnatin tarayya.
Na koma gwamnatin tarayya. Assistant director admin.
Mataimakin director mai kula da sha'anin gudanarwa.
Na gudanarwa da gaskiya daga nan ina nan ina fumta kan da fumta Federal Urban Mass Transit a lokacin ita ce an ba wata ma'aikata da aka yi ta sai mutu shi ana raba saboda a taimaka harkar sufuri a lokacin ta samu ta shiga cikin wani hali a kasar nan. To ina nan kuma aka mai da ni ma'aikatar ayyuka. Daga ma'aikatar ayyuka kuma aka mai da ni ma'aikatar ayyuka ta sufuri da kuma ta sufurin jirgin sama. Daga nan na koma ma'aikatar ma'aikata gaba ki daya head of service.
Ina shugaban ma'aikata.
Ina director na professionals da suke cikin harkar federal service. Daga nan kuma aka mai da ni
wato kwararru ma'aikata ne amma waɗanda suka kware a fannonin su daban-daban.
Da yau a lokacin ina ni nake director a wajen.
Misali ma'aikata irin masu kula da sha'anin kwararru akan sha'anin sufuri, kwararru akan sha'anin injiya.
Yau da health da sauransu.
Na'am.
Daga nan kuma aka mai da ni ma'aikatar Nepal New Partnership for Africa Development. Ta ma'aikata ce wacce aka yi ta saboda haɗin kan Afirka da kuma haɗin kan da jibanta juna akan ci gaban su na tattalin arzikin ƙasa da kuma rayuwa kyakkyawa ta mutanen su na Afirka da Afirka baki ɗaya. To daga nan na yartaya na komo gida.
Haka. To tunda wato dama kamar yadda na faɗa kai ma gashi kace wai har yanzu an ganka ana cewa Bello Bio hususan dama tattauna ta mu za ta karkata ne akan wannan zance na sha'anin hanya da dokokin tuki da lafiyar ababen hawa. Wai me aka kafa ita wannan hukuma ko ofishi na VIO shekara da shekaru, me ake so ya cimma?
To kamar yadda na fara gaya maka shi ita ma'aikatar BIO an yi ta ne musamman domin ta tabbatar da lafiyar hanyoyin da lafiyar motoci da tabbatar da kuma wanda suke bin hanya wanda suke tukan motocin nan mutane ne suke da lasin an tabbatar da kwarewar su akan tuki sun san kaidojin hanya sun san inda sai amfani da hanya. Wannan shine hususan abin da sai aka hawa BIO kuma su tabbatar cewa motocin da suke hawa hanya suna da takardun da ya kamata su zama dusan da su koda yaushe. Harka kuma motocin kayan da suke dauka suna daukan kayan da ya kamata ta hanya a dauka a bakan hanya da su
ba su wuce mizani.
Baya wuce mizani. To wannan abubuwa shi ne su a kansa hususan aka kafa BIO kuma a kansa aka kai mu aka hore mu.
Wato idan na fahimce ka a dunkule shi ne tabbatar da kiyaye lafiyar hanya ita kanta da lafiyar ababen hawa da kuma uwa uba lafiyar mutane.
Wannan shi ne abin lafiyar mutane da lafiyar ababen hawa da kuma lafiyar hanya kanta. Wannan shi ne hususan abin da aka sa a kafa BIO kuma aka haka ta ginu har yau.
To bari mu ja burki a nan sai kuma sabon mako za mu ci gaba da hirar. A madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ta ruwaito labarin wata tattaunawar da aka yi a birnin New York Dabra da taron Majalisar Dinkin Duniya domin duba hanyoyin da za su bayar da damar kaddamar da ayyukan rundunar tsaro ta Jeseng Sahel, wacce ke fama da rashin halacci a wajen kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Jaridar na mai cewa kasar Amurka da ke daukar dawainiyar kaso mafi girma na kudaden gudanar da Majalisar Dinkin Duniya da kanta na ci gaba da nuna dare-dare a game da tasirin rundunar ta Jeseng Sahel, bisa la'akari da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da tafkata asa a kasashen Mali da Burkina Faso. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa rarrabuwar kawuna ta tsakanin shugaba Isu Muhammadu da ministan cikin gida Bazoum Mohamed ta fara fitowa fili, kamar yadda a baya-bayan nan gardama ta sarke a tsakanin su a yayin wani taron majalisar ministocin da ya gudana a farkon watan Satumba. Jaridar na cewa batun naɗe-naɗen mukamin siyasa ne ya haifar da wannan jayayya, yayin da guda ke kare mutanen da yake so a naɗa, ɗayan kuma ya ci gaba da nuna rashin yardarsa a kai, lamarin da ke gaskanta jita-jitar da aka yi ta bazawa game da tsamin dangantakar da ke tsakanin su. Jaridar L'Éclosion na cewa an shiga kakar canza sheka a jamhuriyar Niger, inda yanzu haka jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke ci gaba da samun sabbin magoya baya waɗanda ke fitowa daga jam'iyyunsu na asali, waɗanda suka hada da Model Lumana ta 'yan adawa, sai MPN kishin ƙasa da Amen Amin, waɗanda a watannin baya suka ɓaɓe da gwamnatin mai ci, yayin da su ma wasu kusoshin ANDP zaman lafiya suka ce sun fi ganinta a tarayya. Abinda ke nufin 'yan siyasa sun shiga yakin neman zaɓe babu kama hannun yaro, in ji jaridar L'Éclosion. Jaridar Lebanon a wani labarin da tarwaito mai kama da gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah, cewa take wani dan majalisar dokoki ya haɗu da hushin talakawa a ƙasar Ghana. Dan siyasar mai sunan Atoka Joye ya yi wa talakawa mazaɓar Ekumfi a Aisam da ke tsakiyar Ghana alƙawarin samar da aikin yi ga matasa da zaran ya lashe zaɓe. Sai dai kuma tun da ya samu wannan mukami cika alƙawari ya faskara, Hasalima bai sake komawa mazaɓarsa ba sai a wannan karan da ya leƙa gida. Jaridar ta ce isowarsa ke da wuya, talakawa suka furtume shi daga garin da kyar ya sha, abinda ka iya zama darasi ga 'yan siyasar da ke alƙawari ba cikawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka, yanzu kuma sai rayu da kuma su saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Mai magana Musa Jeri ne fari daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. Jam'iyyar ACP mai mulkin Najeriya ta yi zaben fidda gwanin gwamnoni a jihohin Najeriya daban-daban, ta yi naɗi yanzu a jihar, amma a taƙaice ba wani cewa wai magana wai ta yi zaɓe zaɓen dalibe irin naɗi, sai ita ta duba abinta a hannunta sai naɗinta ta naɗa wanda take so.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America Hausa, mai magana don amale ruwa bangan local government da Nigeria. A sashen Hausa tuka wani karin magana ku ce muna zaɓe ko naɗi Nigeria, hakikanin gaskiya mu dai jihar Kebbi ana nan ana ta naɗe-naɗe, kuma da ikon Allah da yadda Allah, saboda dai duk waɗanda ake ganin naɗa ba su aikata mana komai ba, su aikata mana komai ba. Don haka muna ci gaba da roƙon Allah, kuma muna kira ga malumma a talakawarmu da ainihin ma'aikatanmu da waɗanda ma ba ma'aikata ba, su yi ta addu'a Allah Ubangiji ya kada ko kuma ya karya dukkan wani mai kujera wanda bai ayyana ma talakawa wani abin wani abin a zo a gani. Kuma daga ƙarshe ina kira ga talakawa 'yan uwana, don Allah don annabi Allah, duk wanda sun kasan ɗan banzana, don Allah don annabi Allah wurin ƙuri'a ko CPC ko PDP, don Allah don annabi Allah a juya mai bayan ranar zaɓe.
Assalamu alaikum Afirka, mai magana Baba Iyeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. To Allah ku miƙa saƙonmu ga shugaban INEC na Najeriya. Mu nan jihar Bauchi ba a san mu ne, yanzu daidai inda nake maganar nan ƙarfe 10 ne da rabi na dare, tun sabo ba a kawo mana kayan zaɓe ba, an ce an kawo Toro local government ɗin mu kenan, amma daga local government ɗin har yanzu ba a rarraba a gundumomin da za a yi zaɓe ba. Yau ma haka muka zo muka taru don 30 ga wata, yau ma gashi 1 ga wata mun sake taruwa har karfe 10 ba a kawo mana ba. Mu APC sun ce ba ta san mu, ko kuma shugaban ƙasa ne ba ya san mu, ko kuma shugaban zaɓe ne na jihar Bauchi ba ya san mu. Mallaka inda wannan al'amari yake, yaya za a yi mu ne mu mutanen jihar Bauchi? Abu ji ya murɗe ya ƙi tafiya. An kawo kayan zaɓen nan Toro, an ci a rarraba gundumomi a zaɓen nan. Daidai ina nake aiko da maganar nan billahi ne yanzu karfe 10 da rabi na dare, babu kayan zaɓen ba dalilinsa. Zai sun riƙe.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
An zargi wata mata da biyan wasu makasa dubban kudin euro su kashe mata wani dan jaridan kasar Slovakia wanda kashe shi ya girgiza kasar har ya kai ga murabus din Prime Minister kasar a cewar masu gabatar da kara a jeli Litini.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki daya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri kafin mu sallama muna bada mika gaiso fata alheri da barka haihuwa ga jikar baba Iliya gata Zainab Alraya saurayi kuma ya kara mana basira da kaunar juna a madadin kowa da kowa mu wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.